أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mana safiya ta Asabar. Yau muna 30 ga watan Rabiul Awwal hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1443. A kidan miladiya yau muna 6 ga watan 11 shekara ta 2021. Mun dawo wannan majalisi da muka saba gabatar da karatuttuka musamman karatun tauhidi. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya azurta mu da tauhidi a rayuwa, ya kuma sanya mu mutu akan tauhidi, a tada mu a tutan masu tauhidi, tutan Annabi Ibrahim da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran mummune bayin Allah na kware. Wato halin duniya yana nuni akan cewa duniya dai ta juya baya, gadan-gadan za ta tafi, lahira kuma ta fuskanto mu gadan-gadan, kamar yadda ya zo a cikin waɗansu asar. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun a zamaninsa ya yi ta bayani akan cewa alƙiyama ta kusa, duniya ta kusa ƙarewa, har ya riƙa bayanin cewa tsakankanin shi da tashin alƙiyama abin da ya rage kamar haka ne. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne yayi wannan ishara, dan abin da ya rage a sama din nan shine abin da ya rage ma duniya, amma an riga an cinye mafi yawan abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya diba a cikin duniya. Akwai waɗansu hadisai da waɗansu asar waɗanda ake kawo su akan cewa duniya ma dai ba za ta wuce shekara 1500 ba daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Duk da kasancewa waɗannan asar da waɗannan hadisai duk cikansu ba ingantattu bane, ba su tabbata ba, amma ashiratus sa'a, alamomin tashin alkiyama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani, to mafi yawansu fa sun tabbata. Dama alamomin kala biyu ne, akwai manya-manyan alamomi na tashin alkiyama, akwai kuma ƙananan alamomi na tashin alkiyama. To ƙananan zai wahalan gaske ka ɗauki wata alama daga cikin alamomin da manzon Allah ya bayani akan tashin alkiyama, face sai kaga ta riga ta tabbata. Mafi yawan alamomin nan sun riga sun tabbata, manya-manyan alamomin. So kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan ɗaya daga cikinsu ya bayyana, to nan da nan za ka ga sauran sun bayyana. Har Annabi yake cewa kamar yadda ka san zirin caibi, wato zirin wani mazuri haka wanda yake a haɗe da juna, Annabi ya ce haka suke su manya-manyan alamomin tashin alkiyama. Alama ta farko ita ce za ka ga rana ta fito daga mafaɗanta. To duka dai waɗannan abubuwa suna nuni zuwa ga irin yadda duniya ta samu kanta, cewa duniyan nan fa kana iya cewa yanzu tana ƙarƙarewa ne, bi ma'ana an riga an ci ta an cinye ta, yanzu abin da ya rage kawai shi ne ake ɗan kalata, ake ɗan wawusa, kafin dai kuma dai a zo ƙarshen nata gabaki ɗaya, a yi komi a yi shi a gama. Kuma idan ka yi la'akari da kyau za ka ga cewa a shiraren mutane suna ƙara yawa a cikin wannan zamani, a shiraren mutane maɓannata masu fasadi a ban ƙasa suna ƙara yawaita. Idan ka samu mai gyara ɗaya, to za ka samu maɓannata guda goma, wani lokaci ma lissafin yana iya wuce haka. Ka ga mai gyara mutum ɗaya ne, amma masu ɓanna sun kai mutum goma ko sama da haka. Ka san mutumin kiriki wanda ba gyara yake yi ba, shi ma ana kira shi daga cikin maɓannata ne ba. Mutumin kiriki wanda ya tsaye da sallah, ya tsaye da azumi, ya ba da duk haƙoƙin da ya wajaba a kansa, amma baya umarni da abu mai kyau, baya hani akan munanan ayyuka, baya da awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi ma wannan ana kira cikin mutanen banza ne. shi ma wannan dabi'an da ya dauka bata isa ta tsamar da shi a gaban Allah subhanahu wataala ba, domin Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da zamani, kamar yadda ya kawo a cikin suratul asr, yayi rantsuwa da zamani ya kuma tabbatar da cewa dukkan jinsin dan adami na cikin hasara. Mutanen da ba su cikin hasara su ne waɗansu mutane da suka yi riko da sufufi guda hudu, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa'annan sufufi guda hudu sai mutun ya cika su, sannan zai zama cikakken mutumin kirkin da yake ya kubuta daga hasara farkonta da karshenta. Sai mutun ya zama yana da cikakken imani, imanin da yake babu shirka a tare da ita, kamar yadda muka saba yin bayani, alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wadanda suka yi imani basu cakuɗa imaninsu da shirka ba, to irin waɗannan su ne suke da natsuwa, kuma su ne shiryayyu a duniya, su ne shiryayyu ranar tashin alkiyama, bimana za a shiryatar da su zuwa gidan aljanna. Za su san gidansu a cikin aljanna sama da yadda suke sanin gidajensu a cikin rayuwar duniya. Malamai sun yi bayanin cewa ilimi na daga cikin sharadai na al-iman, al-ilm, ilimi na daga cikin sharadai na imani. Da haka kenan sai wanda ya sami ilimin la ilaha illallah, ya sami ilimin imani da Allah, yayi imani da Allah akan ilimi, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kamar da alqur'ani mai girma ya kawo. Sai wanda ya shaida la ilaha illallah yana da cikakken ilimi akan la ilaha illallah, to mutun ya sami cikakken imanin sa bayan ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yana da cikakken imani akan wannan, sannan bai cakuɗa imanin sa da shirka ba. To duk wanda ya wannan ya samu rukuni na farko daga cikin rukunnan da zai gusar maka da hasara na farkonta da na ƙarshenta. To sannan wa amilus salihati, mutun yayi kyawawan ayyuka, duk dokokin da Allah subhanahu wataala ya bada umarni a yi, mutun ya bakin kokarin shi ga yayi. Duk hana-hanan da Allah subhanahu wataala ya bada umarni da a bari, mutun ya nisance su ga baki ɗaya, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan abin da na umarce ku to ku yi bakin kokarin ku. Abin ko da na hana, wannan ba maganan bakin kokari, ka bari ne ga baki ɗaya. To mutum ya bakin kokarinsa akan wannan umarnin Allah da na manzansa yana aiwatarwa, hana-hanan Allah da na manzansa ya nisanta, to kaga wannan wa amilus salihati kenan. Domin kamar yadda muka sani, amilus salihat, kyawawan ayyuka, waɗansu a cikinsu ana son a yi ne, waɗansu a cikinsu ana so a bari, kuma duk cikinsu kyawawan ayyuka ne. Kamar sallah, kaga ita ana so a yi ta ne, amma kaman shirka kaga ana so a bari, kaman azumi ana so a yi ne, kaman barin shan giya kaga shi ana so a bari, kaman giya ana son a bata ne. To waɗansu umarnin ana son a yi ne, waɗansu kuma ana so a bari. To idan mutum ya tsara wanda ake so a yin ya yi, ya tsara wanda ake so a bari ya bari, ya shiga cikin wa'amilus salihat. Kuma duk cikan waɗannan abubuwa za su tafi ne a ƙarƙashin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gudanar da su. Ba duk abin da ya zo a cikin tunanin bawa cewa ya dace a yi sai ya yi ba, ba haka ake yi ba. Ba duk abin da ya zo a cikin tunanin bawa ya dace a bari sai ya ce za a bari ba, a'a. Menene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna ana so a yi, to su din za a yi, su ne wa amilus salihat. Menene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna ba a so a yi, to su ne za a bari, su ne bannan da ake so mutum ya nisanta. Domin akwai waɗansu abubuwa a al'ada ne ake ganin su kaman ba su da kyau, amma a shari'a Allah subhanahu wataala bai haramta ba. Qur'ani ya kaito mana irin wannan, ya nuna mana irin wannan misalin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri matan dan goyensa, shine ya goye Zaidu. Zaidu kuma yana da mata, a al'adance duk wanda ka goya danka ne, a al'adance kenan danka ne. To ya taya za a yi mutum ya auri matan dansa? Kaga wannan a al'adance abin magana ne. Kuma ko a yanzu da Qur'ani ya kawo, in aka samu wani sai an yi surutu a kai, a yanzu maganan da ake yi. To amma kaga wannan ai ba Allah ne haramta ba, al'ada ce kawai ta haramta. Da haka din ka nisanci irin wannan, baka nisanci baka yi wata ibada ba baka yi gwaninta ba saboda mene Allah ya riga ya halasta a cikin littafi tunda ya halasta babu wata al'ada ta isa kuma ta haramta shi akwai dinsu abubuwa irin waɗannan wanda zaga al'ada ne al'adan ma kowayen su mutane da irin nasu al'ada to al'ada ce kawai take zuwa da irin waɗannan abubuwan shi yasa dole duk abin da za a yi a matsayin ibada ko abin da za a bari a matsayin ibada to ai mishi tabaibayi da aikin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da Annabi ya zo da shi yace ai ko yayi ko yaga ana yi bai musa ba to wannan abu ya zama ibada duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi akan hani a cikin alqur'ani ko a cikin sunnansa ko kuma ya bude baki yayi hani da kansa ko yaga ana yi yayi inkari yayi musun abin mafi karanci ya bata rai to irin wannan abu ya zama banna to sai a bar shi to wannan abubuwa guda biyu malamai suke cewa idan mutun ya rike su to shi a karan kansa ya cika ya zama mutumin kirki amma yana nan akwai hasara a tare da shi ya zama mutumin kirki amma kuma yana nan hasarar rini ga imani nagartacce wanda babu shirka ga kyawawan ayyuka wajibanta da sunnoninta duk ya hada ba ya zama mutumin kirki kenan ba to amma kuma yana nan hasarar rini saboda abubuwa guda hudu Allah ya kawo idan mutun yayi waɗannan ya cika kansa ne to ba zai zama ya kubuta daga sauran hasara ba har sai ya cika waninsa shine wata wasau bil haqi wata wasau bis sabri sai ko mutun yayi wasiya yayi wa'azi yayi gargadi akan alhaq akan bin gaskiya wancan gaskiyar da ka gane ta kake yi imanin da kyawawan ayyuka da ka gane su da kyau tunda kana da ilimi akan su kamar yadda muka bayani ka fahimce su da kyau da haka kai imanin baka kuma cakudata da shirka ba kai kyawawan ayyuka waɗanda aka ce ayi kana yi waɗanda aka ce a bari ka nisanta to sai kuma ka kira al'umma akan su zo su yi wannan da wannan imanin da kyawawan ayyukan sai ka kira al'umma akan ku zo ga wani abu da na gane mai kyau kuma ku zo ku yi imani akan ilimi ba tare da shirka ba kyawawan ayyuka ayi abin da ake so a nisanci abin da ba a so to sai kai wannan wasiya sai kai wannan da'awar sai kai wannan fadakarwa da wa'azin a cikin al'umma to idan kai wannan sannan kuma kai wasiya da hakuri wato kai ka sifanta da sifan hakuri a matakin farko sannan kuma kai wasiya da ai hakuri saboda duk wanda yace zai umarni da mai kyau zai hani akan mummunan aiki wajibi ne sai ya fuskanci cutarwa wajibi ne sai ya fuskanci cutarwa sai ya fuskanci cutarwa ya matsa ba wajibi ne sai ya fuskanci cutarwa ta kofofi mabambanta mafi karanci dai kana iya fahimtan cewa mutane da yawa faɗa a gabanka tsoron Allah su daban-daban ne wani yana da tsoron Allah mai yawa wani yana da karancin tsoron Allah wani yana da ilimi mai yawa wani ilimin shi kadan ne wani ma jahili ne wani mai kuɗi ne da aka yafi gane harshen masu kuɗi wani talaka ne yafi gane harshen talakawa wani yana tsakiya shi kuma yana dan dibocin ya dibocin wani dan ƙauye ne shi harshen ƙauyawa yake ganewa wani kuma dan birni ne harshen ɗan birni yake ganewa wani malami ne na addini wani kuma ba malami bane na addini wani ya waye wurin mu'amala yayi mu'amala da mutane sama da dubu yayi mu'amala da wancan yayi mu'amala da ƴan kasansu da ƴan kasan waje yayi mu'amala da mutane mabambanta da aka waye wanshi ya wuce inda ake tsammani wani shi kuma kifin rijiya ne yana nan a anguwansu sai dan yankin su bai fita ba wani namiji ne harshen maza yake gane wata mace ce to a lokaci dai a so a ce ana son kai magana kuma ka gamsar da kowa akwai abin da ya kai wannan wahala to tun anan zaka fahimci ashe kai mai wa'azi da mai da'awa dole zaka fuskanci kalubale duk zaka ta karkare ka gama tattaro hikimominka da bayananka na gaskiya ka kafa hujja da qur'ani da sunna kana nan wani kana gama ce maganan banza duk ba dan Allah suke yi ba ko ba samu haka to idan wannan ya maka zafi kace to shikenan sai a bari to kana nan ka fada cikin hasara ya jawo maka fada cikin hasara sai kai hakuri sai kai hakuri idan kai la'akari da irin wannan martabobin mutanen babu yadda za a yi a ce a lokaci ɗaya ka gamsar da kowa bayanin ka ya kosar da kowa kowa ya ji ya ci bayanin ya ci ya koshi babu yadda za a yi haka nan waɗansu kamar yadda nake bayani cewa ba sa gane abubuwa idan kai bayani yanzu wani ka tambaye shi kafin a tashi nan me na ci sai ya dauko maka wani labari can wanda kwata-kwata baka taba yin maganar shi ba sai ya ce abin da kace kenan kuma in aka bashi ma zai iya daukan Qur'ani ya rantsi cewa wallahi abin da ka faɗa kenan shi kuma iya abin da ya ji kenan iya tunaninsa kenan wannan ke sanya sai kaga wani mai wa'azi ko wani malami yayi magana sai wani ya je ya ce ai ga abin da malamin ya ce kuma malamin ba haka ya faɗa ba to in aka tafi da abin a jita shikenan sai ai ta zo a ce ai malamin ya ce kaza ai malamin ya ce kaza ai mai wa'azi ya ce kaza ai mai khutba ya ce kaza ai mai nasiha ya ce kaza kuma alhalin bai ce ba bai ce ba to wannan ina kawo maka karamar kofa ce wacce ta gero sai kai hakuri akan ta a matsayinka na wanda zaka yi da'awa zuwa ga Allah zaka yi da'awa zuwa ga abin da ka gane na gaskiya sai kai karamin abu kamar yanzu littafi abin nan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab da muke karanta littafin sa sai ai ta yamadi da cewa ai Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce duk mutane kafirai ne ya ce duk kowa ma kafiri ne shi kadai ne musulmi kaga ya faɗa haka ai bai faɗa haka ba to amma me da'awa kuma yana fuskantar irin wannan kalubale wanda ma yi maka adalci shi ne wanda zai zo ya gaya maka an ce ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza sai ya nemi ƙarin haske daga gare ka wanda kuma bai maka adalci ba shikenan sai ya ci gaba da gina wannan abin da aka ce ka ce din sai ya ci gaba da yamadi da shi ya ta yadawa ya ta isar da wannan ƙaryan zuwa ga al'umma kai kuma gashi kullun kana ji ana faɗin abin da baka ce ba sannan ga mutane kuma dama a mafi yawan lokaci zaka ga kofan shedan tafi bude musu fiye da kofan gaskiya kofan shedan tafi bude musu fiye da kofan gaskiya sannan ga mutane kuma ba su iya nakaltar labari ba duk wanda zai nakalto labari to za kuma ka ga cewa mafi yawan nakaltar labarin da yake yi fahimtansa ne yake sawa a ciki da abin da yake so a yaddare shi ba hakikanin abin da ya faru ba a mafi yawan nakalto labari haka yake mun taba wani taro sai aka sami ana bayani akan inda magana take canzawa cikin lokaci kankani a guri daya ne sai aka zabi mutum bakwai aka ce su miƙe tsaye wanda ke gabatar da lecture sai ya kira na farko duk ga su a jerafa sai ya ce zo in gaya maka wani abu ya gaya mishi an kalmomi biyu uku ba wai minti ɗaya suka yi ba sakan biyar ne kawai kaza 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 shikenan abin da ya gaya masa kai ma gaya ma wancan shikenan zo ka ji ya rada masa kai ma gaya ma wancan ya rada mishi duk sai da aka rada ma mutum bakwai ne sai shi na farkon sai ya ce ma mutum na karshe da aka rada ma mene wancan ya gaya maka abin da nace sai ya ce ga abin da kace ga abin da kace ga abin da yace yace wallahi ba haka ya faɗa ba maganar shi kwata-kwata ba ta alaka da wannan ba sai ya ce ma na farkon kai me na gaya maka sai ya faɗa abin da yake ba shine abin da wannan ya faɗi ba kuma a wuri ɗaya ne ba fa an tashi bane ba an yi mitin bane sai gashi cikin minti ɗaya daga maganar farko mutum na farko zuwa mutum na bakwai maganar ta canza kwata-kwata ba abin da aka yi bane to shine sai ake bayanin cewa kaga inda ɗabi'an mutane haka yake kowa tashi nakaltar labari zai nakalto abin da yake so kawai ka gane to daga nan har sai a kyale asalin gaskiyan kuma sai a koma ana nakaltan ƙaryan to ballantana mutum mai da'awa mai wa'azi wanda yake mafi yawan mutane in ka kawo aya ba za su iya kawo ayan ba in ka kawo hadisi ba za su iya kawo hadisin ba in ka kawo maganan wani magabaci ba za su iya kawowa ba da haka kuma suna son su ba da labarin ka ce kaza to ya za su yi kenan sai dai su caccakuɗa ƙarya da gaskiya su ce abin da ka faɗi kenan to mafi ƙaranci sai kai hakuri da wannan kamar da nake cewa na kawo kofa ce mafi kar wato mafi ƙarancin cutarwa gare ka kai mai wa'azi gare ka kai mai wa'azi to ballantana kuma adawa wakazalika ja'anna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura kowani mai da'awa wakazalika ja'anna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin kowani mai da'awa yana da an adawa so babban burin su su tadiye da'awarsa su yi mata zagon kasa su mai da shi baya su hana shi sukunin isar da sakon Allah subhanahu wataala inda suka ga dama su yi mishi kazafi su inda za su soke shi su soke shi inda za su jahiltar da shi su jahiltar da shi inda za su nuna bewaye ba su nuna bewaye ba haka za su yi tabatanci irin dai hanyoyin da Qurayshawa suka bi gurin bata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da gaskiyansa da cikan halittansa da cikan dabi'ansa da dattakunsa amma babu irin kalmomin da ba a gaya masa a ce mai sihiri a ce makaryaci kazzabun ma tantagaryen makaryaci kenan kuma sun yadda cewa ba makaryacin nan bane amma kazzabun sahirun majnunun gaya nan kalmomi na batanci iri daban-daban-daban-daban to ana iya kaiwa ma a nemi rayuwanka ko ta hanyar a yi maka sihiri ko a yi maka kucciya a kore shi a garin wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka a yi maka kucciya ka fita ko a kashe ka ko a kama ka a daure wa yamkuruna yamkuru Allahu wallahu khairul makirin duka wannan wadansu tadodi ne na masu da'awan gaskiya zagon kasa kuma kai ma in kana da'awan gaskiya zaka fuskanci irin waɗannan tada musamman masu mulki suna da wannan matsala ba su yadda ne wani ya zo ya raba musu ƙarfi ba ya raba musu ƙarfi kai mai wa'azi kana cewa abi Allah da manzansa su kuma suna son abi su to kana son ka rage musu mabiya kenan da haka dole sai sun fito sun yake ka sai sun fito sun yake ka duk irin ƙarfin da suke da shi za su yi amfani da shi domin su ga bayanka wannan wani abu ne wanda yake duk mai da'awa zuwa ga gaskiya sai ya ɗanɗana wannan almuhim abin da nake so a gane a nan shi ne duk yadda ka zama kana da imani cikakke baka sharka sannan kana kyawawan ayyuka to kana nan akwai hasara a tare da kai sai ka cika sauran waɗannan sifofin nan guda biyu ka riƙa wa'azi da faɗakarwa ka riƙa nasiha da jawo hankali ka riƙa karantar da al'umma abin da ba su sani ba kana ɗora su akan daidai akan imani da Allah da nisantan shirka akan haske na ilimi da nisantan jahilci akan haske na sunna da nisantan bid'a ka ɗora al'umma akan wannan haske na da'a ga Allah da nisantan sabo to sannan a lokacin nan ne zaka zama kai kuma ka cika wani sai ka kubuta daga hasara farkonta da ƙarshenta da haka wannan ita ce ƙa'idan kuma ita ce abinda idan ka ɗauke ta to ka ɗauki hanya mai ci ka ɗauki tafarki madaidaiciya wanda yake za ta kai ka zuwa ga wato ainihin cin nasaran abinda kake fuskanta amma a hakikarin gaskiya duniya ta riga ta gama ƙarƙarewa fasadi da ɓanna ya yawaita a cikin al'umma a yau kana iya cewa babu abin da zaka daga sai kaga akwai banna a ciki babu abin da zaka daga sai kaga fasadi ya mamaye shi to sannan kuma gashi masu da'awa zuwa ga gaskiya sun yi karanci masu da'awa zuwa ga gaskiya sun yi karanci to tunda suka yi karanci ya nuna hasararru ne suka yi yawa a ban kasa hasararru su ne suka yi yawa a ban kasa domin innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولأن سوني سفق أتا دقوا أنها حسارة نفرق أنت دنك رشنت داك جماعة ينا دكيو مكارفة ينتن إرن هالين دوني تكيشكي أيو مكارفة ينتتلي نإيماني دكيو وان أيوكا دا أوازواغ الله wanda su ne sirrin da za su ba mu fita a cikin wannan rayuwar mafi ƙaranci dai kai ka kubuta mafi ƙaranci kenan mafi ƙaranci kai aikin da za ka kubuta a gaban Allah kai aikin da zaka kubuta a gaban Allah. Kaga hadisi ya tabbata, al-Imam Tirmidhi shi ya rawaito wannan hadisi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tazul qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in. Kafan bawa ba za ta gushe ba a farfajiyan tashin al-qiyama har sai an yi ma bawa waɗansu tambayoyi guda hudu. Tambayoyi guda hudu, kowa sai ya amsa su. Da ni da kai, kowa sai ya amsa waɗannan tambayoyi guda hudu. Tambaya ta farko, ka san daɗin addinin musulunci kenan. Babu rufa-rufa a ciki, babu ɓoye-ɓoye. Komi a ƙarar ake yin shi. Jarabawa ce za a yi maka. Amma tun nesa da ƙofa an gaya maka tambayoyin, kuma an baka amsoshin abinda ake so kawai ka kiyaye. Kiyayewa kawai ake so ka yi. Ba sauran kwana ɗaya ko sauran kwana biyu ba, tun nesa da ƙofa. Kuma kullum ana gaya maka gafa tambayan nan ga amsanta. Gafa tambayan nan ga amsanta. Ga tambayan nan ga amsanta. Kullum nana ta maka ake yi. Shi ne amfanin aiko annabawa. Shi ne amfanin saukar da Alkur'ani. Shi ne amfanin fitar da masu da'awa zuwa ga Allah. Kullum suna maka muraji'a ne. Ga tambayoyin nan fa ga amsansu. Ga tambayoyin nan ga amsansu. To ka ko ga ko kai ne yanzu aka tambaye ka. Malami zai ma ɗariban shi jarabawa. Tun wata hudu baya ya zo ya ce ɗalibai zan muku jarabawa lokaci kaza. Ga tambayoyin guda hudu da zan muku. Ya rubuta tambayoyin, kowa ya kwafi. Ya kuma ba da amsoshinsu, kowa ya kwafi. Kuma kullum idan ya zo sai ya yi muraji'an tambayoyin nan. Ga tambayoyin ga amsoshinsu. Ga tambayoyin nan ga amsoshinsu. Ga tambayoyin ga amsoshinsu. Ya wata hudu kullum sai an yi wannan. Sai a ce yau ga ranar jarabawa ta zo. Sai wani ɗalibi ya jarabawa ya faɗi. In aka tambaye ka me ya cancanci wannan ɗalibin, wani amsa za ka bada? Wani amsa za ku bada? Ku bani ku taimake ni da abin da ya cancanci wannan ɗalibin. Kenan dai kun yi ittifaƙin ya cancanci a hukunta shi. Wannan hukuncin koro ne? Koko wannan hukuncin dukan shi za a yi? Koko mun dai ittifaƙi ya cancanci hukunci? To Allah subhanahu wa ta'ala tuni ya riga ya gaya mana tambayoyin farfajiyan tashin alkiyama. Ya kuma gaya mana amsoshinsu. Kuma kullum gaya nan muraji'ansu ake yi. Da haka wanda ya kasa cin wannan jarabawa, mun yi ittifaƙi mu ma kenan cewa uquba ta cancanci shi. Shi yasa Allah baya zalin tambayi. Tambayoyin nan ga su. An umrihi fi ma afnahu. Rayuwansa a ina ya ƙarar da shi? Wannan rayuwan ai kai ka san wannan gabar taka, wannan gabar taka ai ba a banza bace, ba taka bace, ba taka bace. A zahiri ne kake cewa ni wannan jikina ne a zahiri, amma kai ka san ba taka bace. Haka kawai gari kaga kanka kana ƙara tsawo. Haka kawai gari ka kana ƙara tsawo. Ba wanda ke da hannu a cikin ƙara tsawon da yake yi. In kai yanke ƙumba yana fitowa, ba ka da hannu a ciki. In kai aski gashin na fitowa, ba ka da hannu a ciki. In ka damu idan ka zubar da hawaye, ba ka da hannu a ciki. In ka so kai magana kawai sai Allah ba ka iko ka buɗe baki kai ta fitar da kalmomi, ba fa ka da hannu a cikin dukkan waɗannan abubuwa. To kenan ya nuna rayuwar nan ba taka bace. Rayuwar nan ba taka bace, ta Allah ce. Shi yasa ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Rayuwar nan ba taka bace, ta Allah ce. Dan duk abin da kake kadifiri da shi Allah ne ya bada, kuma ya ɗiban mishi lokaci. In aka kai lokacin kuma za a karba, ba ka da yadda za ka yi. In ka samu kyakkyawan cikinmu, ka tambaye shi da Allah dama ina son abin nan da Allah wa'ansu hanyoyi ka bi ka zama kyakkyawa akwai wanda zai iya baka wannan amsa in ka samu mummunan cikin mu ka ce wani kaga jarabawan kuma da ka fada ciki da Allah wa'ansu laifuffuka ne kai ka zama mummuna yana da amsa ka samu dogo a cikin mu wa'ansu matakai ka bi ka zama dogo ko ka samu gajeri kai ko laifin me kai ne haka aka baka da gajarta ba wanda ke da wannan amsa taya akai ka zama namiji ke taya akai kika zama mace kowa zai ce maka nima dai haka Allah ya kaddara haka na samu kaina ba ni da hannu a ciki to ya nuna ashe rayuwar nan ba taka bace to akwai tambaya akan rayuwa fi ma afnahu ta wata hanya ka bi ka salwantar da rayuwanka akwai wanda zai salwantar da rayuwarsa ta imani da Allah da kyawawan ayyuka da da'awa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan ma dalla da hanyar da ya salwantar da rayuwarsa kenan in aka je gaban Allah shi yana da inda ya salwantar da rayuwarsa ta yana ka salwantar da rayuwanka ya Allah na nemi ilimi tunda ka ce ai imani imani kuma bai yiwa sai da ilimi ya Allah na nemi ilimi na nemi ilimi ba ni makaranta kaza ba ni masallaci kaza ba ni gurin malam wani ba ni gurin malam wani in a radio in a waya ne in an ji ni ina jin wani abu to ina jin ko dai abin da zai amfani ne na addini ko wanda zai amfani ne a rayuwa ilimi ne nima ya Allah in an ga na sa headphone ba maganin waka da kida bane ina jin abu mai amfani ne ko dai tafsiri ne na Qur'ani ko sharhi na hadisi ko wani hukunce-hukunce na addini ko kuma waɗansu sana'o'i na rayuwa ana karantar da yadda ake noman rani ana karantar da yadda ake noman damina ana karantar da yadda ake kaza sana'o'i wanda za su amfane ka a rayuwa a'a wani tattaunawa ne akan yadda za a taimaki al'umma yadda za a tsaftace muhalli ga al'umma yadda al'umma za ta kubuta daga cututtuka da suka mamaye ta duk abu ne mai amfani muna tattauna yadda za a yi sulhu ne tsakankanin waɗansu mutane muna tattauna yadda za a bi ne a samu gudunmuwa a gina masallaci a gina makaranta ya Allah anan ne na salwantar da rayuwata ya Allah na salwantar da rayuwata ce akan ba ni gida ba ni masallaci rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid shabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla ya Allah abinda nayi kenan na salantar da rayuwata wurin je masallaci in bauta maka yau za a je azhar za a je al'asr za a je maghrib za a je sallan tarawih dama ta samu za ta fi umara dama ta tafi ta samu za ta fi aikin haji da'awa zuwa ga Allah abinda muka samu a cikin birni za a yi wanda aka samu sai an je kauye za a ji da'awa kenan zuwa ga Allah ya Allah na salwantar da rayuwata ce gurin neman halal da zan tsaye da wajibin da ka dora mini ina da wajibin iyali ina da wajibin iyaye iyaye suna da haƙi a kaina gashi sun tsufa ga babana ba shi da lafiya ga mahaifiyata ba ta da lafiya ni ne zan nemi abin da za a kai su asibiti abin da za a ba su abinci su ci ya Allah a can ne na salwantar da rayuwata ya Allah na salwantar da rayuwana gurin sadar da zumunci da bin ƴan uwana da kyautata musu ya ire-iren waɗannan abubuwa na da'a ga Allah subhanahu wata'ala waɗansu nau'o'in da'an wajibai waɗansu kuma mustahabbai ne da sunnoni to za ka yi bayani irin yadda ka salwantar da wannan lokacin qiyamul layl tatajafa junubu ma'anil madaji'i yad'una rabban wa khawfan wa tama'an jiya muke magana akan wani bawan Allah wanda ya rasu shekaran jiya akai sallan janazansa aka ce da shi da ire-irensu akwai wanda an zauna shekara 20 an kasa gano ranin da ya maka sallah so daya ba wai cikin sahabbai ko tabi'ai ba a cikin waɗannan dattawan da muke mu'amala da su ga sunan a gefen hagunku da gefen damanku shekara 20 an kasa gano ranin da ya maka sallah aka fara sallah ba shi a cikin masallaci an kasa ganowa shekara 20 da suka wuce kaga irin wannan mun rika karanta shi a cikin tabi'ai da cikin sahabbai to a wannan zamanin ma duk wanda wato wanda ya so wanda ya nemi ya kusanci Allah abin nan tuka guda Allah zai nemi kusantan shi kamu daya shekara 20 ana butun cewa ba a gano ranan da ya makara sallah ba kullun shi yana sahun farko ne kullun shi yana sahun farko ne shekara 20 kaga wancan hadisi ingantaccen hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya samu sallan kwana 40 kabbaran harama bata ta wuce shi ba sallan kwana 40 a jere kabbaran harama bata wuce shi ba Allah zai rubuta mishi kubuta daga munafinci kubuta daga wuta wannan hadisi ne ingantacce to shi ba maganar kwana 40 yake yi ba an wuce kwana 40 an je wata 40 din 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 40 din ya wuce so 40 to kaga wannan ai ya nuna ya san inda zashi yayi tattali in aka tambaye shi ina ka karar da rayuwarka ya san abin da zai ga ma Allah ya san abin da zai ga ma Allah mafi karanci yace ya Allah ban taba makara sallah ba yau shekara na 20 duk sallan da za a fara na farilla ya Allah ina cikin masallacin ake fara kana ganin wannan Allah ba zai gafarta mishi saboda wannan ba wallahu ghafurur rahim kuma bugu da ƙari kullun an ce suna nan a majalisi yana gina akan ilimi ne ga ibadan ga neman ilimi kullun yana majalisin karatu kullun yana majalisin karatu to yau gashi ya gama rayuwar an karkare shikenan dai an tafi yanzu me ya rage masa sai dai wannan aikin da yayi in ya kyautata ya amfane shi a cikin kabarin sa ya kuma amfane shi a gaban Allah zai daidai da rafkanan ne rafkanan ne sha'afaffe ya sha'afa bai san Allah ba bai san hanyar Allah ba ya karar da rayuwarsa cikin aikin banza da bata makai lokaci da jin kide-kide da waƙe-waƙe da rere-raye da rafkana in ya dauke waya sai ya awa uku fa wani zai akan waya awa uku kenan kaman kace in ya dauke waya tun 4 5 6 sai karfe 7 na yamma an yi la'asar a lokacin nan an yi magriba wani da daddare in ya dauki waya tun karfe 9 sai ya kai karfe 1 dare wata ma sai dai wayan ta mutu la ilaha illallah me kake yi bawon Allah don Allah me kake yi ga kiyamul layli a gaban ka duk irin daman da Allah ya baka kiyamul laylin da shi Abu Hurairah a farkon dare yake kiyamul laylin shi a farkon dare yace Anas sai ya ce mun rika yin kiyamul layli na ni tun farkon dare da haka in a farkon daren zaka yi kai in a ƙarshen dare zaka yi shi yafi falala ka bari kaman daga karfe 3 ka tashi ka tafafa ta ibadanka inna nashi'atal layli kaman da malai karanta mana a sallar asubahi yau inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwam qilan yana tattaro zuciyanka ya daidaita maka tsankanin abin da kake fartawa na Qur'ani da kuma abin da ke cikin zuciyanka da haka babu abin da ke gadar maka da tsoron Allah cikin sauri ya gusar maka da miyagun ɗabi'u kamar kiyamul layli duk wanda ke kiyamul layli in dai ba yana yi ne kawai saboda neman duniyar shi yanzu ya tasa kwangila a gaba zai kiyamul layli yanzu ya tasa neman aiki a gaba zai kiyamul layli da haka kiyamul laylin ma yana neman duniya ne da ita in dai kiyamul laylin shi na Allah ne sai ka ga mafi yawa da cikin miyagun ɗabi'u duk ya warke daga gare su za ga ya warke daga cutan hasada za ga ya warke daga cutan san duniya mai tsanani za ka ga ya warke daga cutan ruwa za ka ga ya warke daga cutan tsoma baki a komi komi sai ya taliki wannan aibi ne afatul lisan ne aibi ne ga harshe a ce komi kai sai kai magana akai komi sai kai magana akai komi ka gani sai ka kalla duk aiboba ne idan mutum na kiyamul layl za ga ya warke daga wadannan cututtukan za ga idan mutum na kiyamul layl zai warke daga cutan neman suna da neman shahara duk kiyamul layl na magance irin wadannan cututtukan kaga mutum ba lalai da washi in yazo sai an san yazo ba ba lalai ne sai magana kowa sani ba duk wayannan cututtuka ne kiyamul layl na magance su to amma shi ya dauki waya ne sai ya awa uku akan ta wani ma sai gabda asubahi karfe 3 da rabi sannan shedan zai lullube shi da bacci ba kuma zai tashi ba sai can wani lokaci to idan Allah ya tambaye ka ina ka karar da rayuwanka me zaka gaya ma Allah a ina ka kara to kiyamul layl ga karatun alqur'ani mai girma wani daga cikin magabata aka ce kullun ranan duniya dama zai karanta izu 15 ne aka ce akwai ranan da ya kamu da ciwon kafa aka yanke mishi kafa a wannan ranan ne bai iya karanta izu 15 bai karanta izu 2 ranan da aka yanke mishi kafa amma sai da aka samu izu 2 bai rafkana kamar yadda malai karanta mana yanzu a sallan asubahi Allah ya san akwai masu rashin lafiya a cikin ku Allah ya san akwai masu fatauci masu fita neman sana'a Allah ya san akwai masu jihadi amma duk cikan ku faqar umma ta yassar min da wanda ya fita yaki da wanda ya fita safara da mare lafiya duk Allah ya hada su yace faqar umma ta yassar min Allah bai ba kowa hankali ba dan haka ba maganan waye wallahi ban da lafiya bane ba kan lafiya faqar umma ta yassar min inda kana karanta 10 ne yanzu karanta 1 saboda baka da lafiya inda ɗaya kake karanta yanzu karanta rubu'i 1 saboda baka da lafiya amma wai a ce ka zauna baka karatun alqur'ani to in Allah ya tambaye ka ina ka karar da rayuwanka me zaka gaya ma Allah wannan idan da kake gani wannan idan a banza Allah ya baka a banza ne wannan idan kaga dama ka rufe lokacin da kaga dama ka bude lokacin da ka dama ai subhanaka ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar ya Allah baka halicci wadannan abubuwan a banza ba kawai kai ma ka zauna ka kirfa kaga zai yiwu a ce yanzu Allah ya baka ji kana ji Allah ya baka gani idanu ga suna Allah ya baka harshe Allah ya baka hanci ka shaki iska Allah ya daukaka ginin sama ya shimfida kasa Allah ya fitar da tsirrai ya fitar da itatuwa ya fitar da abinci ya fitar da ruwa wai duk wannan a banza ne kai a tunaninka yanzu kana jin duka wannan a banza ne ai ba a banza bane akwai tambaya akai wallahi shi yasa sai an tambaye ka akan umur rayuwanka yadda ka karar da shi a wata riwaya cikin wadansu riwayoyin hadisin sai da yake a kuruciya da ambato sai an tambaye ka akan kuruciyanka ba gaban da kake jin kana da karfi kenan ba gaban da kake jin kana da karfi kana da lokaci kana da dama a lokacin da idan kuruciya ta bigi mutum sosai sai ya rikanin ba uban da ya isa sani ba uban da ya isa hana ni eh mun ji ba uban da ya isa saka ba uban da zai hana ka amma rayuwa ce randa kake yadda kake jin kana da karfin nan akwai randa zaka ji wallahi ciwon baya ciwon kafa wallahi ciwon wuya wallahi wannan ciwon yanzu hawan jini ne ciwon suga nake fama da shi ciwon zuciya ciwon kansa ana nan ka sa ido kuruciya ko ka sa ido wallahi ka sa ido akwai ranan kin dillanci mun je wurin wani babban likita a ABU ni da wani daga cikin yan uwa muka je muka ce to likita ga damuwan mu kowa yana fama da ciwon baya Allah ya sa zama na kafara kowa yana fama da ciwon baya wannan ya ce bayanin ya riki wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza likita ya ce malam ga muku gaskiya muka ce eh ya ce kawai ku yi hakuri in shekaru suka wuce 40 kawai magana ta kare maganan wai yanzu ko wai nan kana neman magani ka warke sai dai a hankali ya ce bari in gaya muku kun ga ciwon da kuke fama da shi to wallahi ni ma ina wayafi naku shi ne kuma babban likita ya ce wallahi nakan je duba mare lafiya a inda na karatun da na harkan kiwon lafiya na san ciwo na fi nashi zafi amma ni ya zama tilas in ji in ga marasa lafiya nukan ji na kuka yace wallahi kukan da nake yi yafi nashi amma ni bazan fada ba haka da muka gama tattaunawa ana son a tashi haka likitan nan yake ta lallabawa da dubarbari sannan ya iya mikewa sai yace ai in shekaru suka ja kawai magana ta kare kuma ya fadi gaskiya ya fadi gaskiya kuruciyar da kake jijiya ko Allah ya kai mu gobe zaka ga wannan kuruciyar tana nan ba dai yanzu kana ganin kana kallon waya hankalinka kwance ba to ciwon ido na nan sai ka sa wannan sannan zaka iya gani kai in Allah ya ga dama ya makantar da kai ma fa sai ni akwai wanda ya sai tambaye Allah akwai wanda ya baka aminci cewa ba za ka makance ba ba imani ne yake sa ka ki makanta ba fa sayyidina abdullahi dan abbas ba shine turjumanul qur'an ba shine manzon Allah ba shi tuta na tafsirin alqur'ani shi yafi kowa sanin qur'ani cikin sahabbai in ka tsama al-khulafa ar-rashidun amma ya mutu da idan shi makaho bai zama sayyidina abdullahi dan abbas makaho ya zama karshen rayuwarsa jabir bin abdullahi da zaka ji an ce an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu wanda saboda daraja mahaifin shi ma sai da muka suka yi magana ga Allah gaba da gaba ai mun kawo tarihin shi a nan wani lokaci abdullahi bin amr bin haram sai da suka yi magana da Allah gaba da gaba kifahatan haka manzo Allah ya faɗi da yi shahada a yakin uhud suka yi magana da Allah abdullahi ne kake so a yi maka har shine ya bai wa Allah subhanahu wataala wani sako da yake so a gaya ma al'umma kuma Allah ya gaya ma al'umma sakon a cikin surata Ali Imran la tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan Allah ya gaya mana sakon da Abdullahi bin Amr bin Haram to dan shi Jabir bin Abdullahi cikin makusantan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai makance ba ya makance kaje ka duba sayyid Muslim lokacin da jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin Jabir bin Abdullahi ya ba su bayanin hajjin bankwanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai lokacin makaho ne haka ya dan rika shashafa shi matso kusa in shashafa ka inji jikin jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya makance su ka Abdin Malik duk sun makance akwai sabai biya da suka zama makafi kai waye baka aminci cewa zaka mutu da idanka to tun yanzu ka tsaya ka tsururuta alkhairi da wannan idan wallahi wannan idan baka tsururuta alkhairi da shi ba za ka kai lokacin da yake ko dai gilashi ko kuma ka makanci na sha ba ku tarihin Mansur bin Zazan da al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa idan aka ce mishi za a yi tashin alkiyama gobe iyaka dai kawai ce to Allah ya kai mu lafiya ba wani abin da zai iya karawa to shine aka ce Mansur bin Zazan din nan yayi aure yana shekara 110 ya aure budurwa shekaran shi 110 eh a ba auren fari ba ba auren fari ba yo ya dai wa ana sa nuna maka da yinda Allah ya gina mishi gangan jikin sa saboda tsaban yadda ya kiyaye Allah ya fadhil Allah ya fadhka shi ma sai Allah ya tsare mai gangan jikin sa kuma shike wa mutane sallan tarawihi ba shike mutane sallan tarawihi shekara 100 da wani abu akwai daga cikin magabata da ya hau abin hawan shi ya fado ya kare ya wuce shekara 100 da wani abu shi ma shine daliban shi suke cewa algafarta malam ai kai Allah ya maka makin kira shekara 100 da wani abu haka na iya hawa doki kai su kuwa sai ya ce ai wannan gangan jikin mun kiyaye Allah ne lokacin da muke da kuruciya lokacin da tsufa ya zo mana mu kuma sai Allah ya kiyaye mana gangan jikin haka kaida take da haka za a tambaye ka akan rayuwanka wallahi sai an maka kun ga duk abubuwan nan da ake faɗi wallahi ba tatsiniya bane ba san kwaikwayo bane ma kana hadisan yuftara ba tatsiniya bane ba wasan kwaikwayo bane kaga duk wanda ya mutu yanzu yana nan ya san fassarar wannan hadisin duk wata aya ta Qur'ani da ake fadin za a yi kaza sai ya san fasaran ta kai ma ko ni duka zamu ji kuma zamu gane wannan fasara li kulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamu kowace magana tana da tabbacin ta za ku gane gaskiya za ku gane abu na farko kenan da za a yi mutum bawa za a yi bawa tambaya akai abu na biyu mun ce an umrihi ko sai an ilmihi fi maktasabahu ko kuma fi ma amila bihi abin da ka sani na ilmi wani irin aiki kai da shi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in akai mana tambaya akan wannan fa akwai matsala kuma sai an yi abin da ka sani wani irin aiki kai da shi abubuwan da muka sani ai ba su da iyaka abubuwan da muka sani ba su da iyaka wannan ban dauko maka janibin addini bane ina son ka dauko abin da ka sani ne a rayuwa ka san wanka ka san kaninka ka san ɗan gidanku ka san ɗan anguwanku ka san kaza duk wani wanda ka sani yana da haƙƙin ka kira shi zuwa ga Allah shi yasa wannan kallakallen da mutum ke tayi ta kallakalle yana ƙara mu kanshi wanda ra'ayi mushi sabi akan sani fa yana ƙara mu kansa ne duk abin da ka sani sai Allah ya maka tambaya akan shi shine ma'ana inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula sai Allah ya tambaya akan su da tunani da ji da gani ba su ne hawas na ilimi ba baya ga zuciya kenan ita ce fu'ad da ji da gani da tunani zuciya kenan duk akwai tambaya akan su duk abin da ka san ka taba gani akwai tambaya akan shi duk abin da ka taba gani a duniya akwai tambaya akan sa da wanda ka gani kiftawa daya ka kawo da kai da wanda ka dade kana kallo duk akwai tambaya akan su haka nan duk abin da ka san ka taba ji da jiyajiyanka da jin alkhairinka duk sai an maka tambaya akai haka nan abin da zuciyanka ta saka ko ta kulla ko ta kimshi a matsayin yanzu ta gane shi sai an maka tambaya akai wannan ba ababin addini na dauko ba ababin rayuwa duk yana cikin abubuwan da sai an tambaya kansa sai ka tattali jawabi me ka ji me ye dalilin jin me ka gani me ye dalilin gani me kai tunani me ye dalilin tunani duk sai kai bayani to ballantana abubuwan da ka sani na ilimi akalla dai ka san Allah wani irin da'a kai ma Allah ko akwai wanda zai ce bai san Allah ba ne ai ina daga cikin ilimin da muka sani na san Allah ina tambaye ku nan cikin ku waye ya san Allah kowa zai daga nuna cewa san Allah to tunda ko ilimi ne to akwai tambaya akan shi wani irin haƙiƙa ba Allah ka san haƙoƙan Allah dake wuyanka wani irin haƙiƙa ba Allah wani irin dokoki ka tsare mishi wani irin hane-hane ka tsare mishi duk sai an maka tambaya akan wannan ka san annabi sallallahu alaihi wasallama me ya haƙoƙan sa a wuyanka wadansu irin haƙoƙa ka bashi wadansu irin hane-hane ne da ya hana ka nisanta duk sai an maka tambaya akai sai an maka tambaya akan sahabbansa da iyalansa ahlul baiti duk sai an maka tambaya akan su sai an maka tambaya akan da'awarsa irin gudunmuwan da ka bata da irin kariyar da ka bata shine ma'anan addinin nasiha qulna liman aka ce lillahi wa li rasulihi shine ma'anan lillahi wa li rasulihi duk sai an yi tambaya akan su za a yi maka tambaya akan duk abin da ka sani na ilimi aya islamiya ka taba karanta hadisi 40 hadisi za a yi maka tambaya akan su ka karanta akhbari za a yi maka tambaya akan su ka karanta kaza za a yi maka tambaya akan su ka karanta kaza za a yi maka tambaya akan su duk abin da ka sani sai an maka tambaya kai aiki da shi ko baka yi ba kenan tun daga neman ilimin zaka sha tambaya akai ka nema ko baka nema dan neman wajibi ne talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim hadisi ne sahihi wala takunanna min al-jahilin qur'ani ne yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utila ilma darajat ga sunan sai maka tambaya akan neman ilimin ilimin kuma da ka tashi wani irin ilimi ka nema eh Allah na sami ilimi amma ni ilimin da na sani na mantiki kai ilimin banza ka san ilimin tauhidi bawan Allah ka san Allah ni ina da ilimin lugha duk inda al-irabi ta kai ga abin nan din ta zanyi al-irabi in tashi to ka san Allah abi san Allah ba kai banza abu abun nan imrul qais ya riga ka inda ya sani harshen larabci ne ka san ilimin tauhidi shine awwal wajibi ka san tauhidi kai imani da Allah babu shakka a ciki ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ka san addinin musulunci tare da dalilan sa to wannan shine wajibin ka na farko to sannan duk abin da ka sani sai ka aiki shi kamar inda muka yi bayani a farko to zai maka tambaya akan wannan akan duk abin da ka sani ne ilimi sai an maka tambaya akan sa sannan za a yi maka tambaya akan ammalihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu shi akan dukiya tambayoyi biyu ne saboda irin bala'in hadarin dukiya tambayoyi biyu ne akan dukiya ta ina ka sama kuma ta ina ka kashe tambayoyi nawa kenan biyu ta ina ka sama ta halal koko ta roko da banbadanci da bara koko ta hanyar sata satan nan da biyo koko sata da karfi koko wa ka samu wannan dukiyar ne ta hanyar wayau da dubarbari 419 da damfara duk mutum zai bayani kaga har irin dukiyar nan da ake diba a gwamnati ana ba waɗanda suke da gata suna karban shi ba tare da haƙi bane sai sun zo da shi gobe kiyama kai kai tsammani wajen abin da aka dibo aka baka a gwamnatin cewa ka ci halal wallahi ba kowane dukiya aka baka halal ba akwai wani kawai ogan da yake kawai kusancin ka da shi kawai sai ya maka wata alfarma ayi wani abin da yake ba haka aka ce ayi ba in kai ci wannan ka ci haram za ka zo da shi gobe kiyama irin wannan ne za ka ga ‘yan majalisu suna ganin suna samun kuɗi a banza nan da nan kawai kaji ana cewa ka samu miliyan 400 ka samu miliyan kaza ka samu miliyan kaza ka samu miliyan kaza kaga mutumin da yake ka san inda yake rayuwarsa amma kaga gidaje yana da gida a can 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 ta wata hanya wani yana ganin ai wayoyi kila duk kwangilolin da ya kamata a bada sai a bashi kuma a doka ma'aikaci bai kwangila irin wannan to idan kai kwangila ta karkashin wannan ka karbi wannan ka karbi su hutu sai ka zo da shi gobe kiyama ba dukiyanka bane doka ba ce kai wannan kwangilan bai ba a ce kai ba haka muka yi ittifaki ya muye mu to dole a tafi akan wannan da haka duk dukiyan da ka samu sai an maka tambaya akan ta ba dukiya ba ta halasta maka har sai in ka same ta ne ta hanyar ko dai a ce ka gada makusancinka ya mutu ka gada ko an maka kyauta annabi ya ce an maka kyauta ba tare da ka roƙa ba ka karba babu laifi ka ci kai sadaka ko kuma ya kasance kayi sana'a ko kayi wani aikin kwadugo ka samu ko kuma ka ci bashi ai ana cin bashi ko kuma ka tsinta ka ci gita tsawon lokaci in abin da ya kai a ci gita shekara ɗaya ne baka sami mai shi ba kana da daman da zaka yi amfani da shi ai mun san irin wannan ka'ida to idan ka samu dukiya ko ma bayan waɗannan hanyoyin to haram ne sai kai taka tsantsan wallahi nera da kwabo sai kai bayanin ta a gaban Allah yadda ka same ta abin da yanzu ya rufe idan muta wato wannan abu daban al'ajabi inda idan mutane yanzu ya rufe dukiya dai ake nema ko ta halin kaka in dai mutum zai ji kuɗi a hannun shi to kowace hanya ne zai iya bi wani yana nan alƙali ne a kotu ana zuwa ana kawo mishi cin hanci yana ganin yana dariya wallahi alƙali za ka zo da shi gobe kiyama akwai ahkamul hakimin shine Allah za ka zo da shi gobe kiyama akwai wani ɗan sanda ne in ke sai je gaban shi ya san inda zai murɗa ta koma sai ka kawo kuɗi ko kuma a ce an kafa dokan hawa babur shi yanzu ya kama babur ɗinka sai ka kawo 50,000 zai baka in baka ba ya kwace mashin ɗin har abada za ka zo da shi ɗan sanda gobe kiyama ko ɗan Castelia ka tsara mota ƙarfe 2 rana ta wuce don haka yanzu ba receipt ɗin gwamnati za ka bada ba receipt ɗin da kuka yi ittifaki ne kai da abokanka ko 5 ko 6 da oganku kuka fitar da receipt ɗaya kuke bada na bogi an baka 5,000, 10,000 ka ganin da nan mutum ya dan tattara ya je ya sai mota ya sai gidaye kaza wallahi za ka zo da shi gobe kiyama duk haramka ce ƙarya ka ce kace maka kanka wuta ko an baka dukiyar marayu ka bi ta kansu inna ma yaqulu fi butunihim naran wa sayasluna sa'iran duk sai ka zo da su hanyar da ka samu dukiya to haka nan hanyar da ka kashe hanyar tsaye da wajibai ne na addini da na rayuwa ka bada zakani ka bada haƙin iyalinka ne ka bada haƙin ƴan uwanka ne wa atizal qurba haqqan wal miskin wa bin sabil duk sai kai bayanin yanda ka kashe dukiyanka koko ka sha taba za kai bayani ka je ka bada kuɗi an maka wani aski an aske nan gefen amma nan nan irin na ɗan iskan America duk sai kai bayani wannan kuɗin haramun kai bada wallahi ko ka bada kuɗi ayi maka wani dinki libasu shuhura matsaloli daban-daban akan yanda ake kashe dukiya duk sai kai bayani yanda za ka kashe su to sannan tambaya ta hudu ita ce wace wa an jismihi fima ablahu gangan jikin nan taya ka tsofar da shi idan ka dubi wannan malamin za ku ga daga gashin kanshi zuwa gashin gemun shi duk fari ne to sai yayi bayanin yanda aka yi wannan gashin ya koma fari ba tsofarwan kenan ba da baki ne yayi ta rayuwa gashi ya koma fari idan ka kalli wadansu kuma sai ka ga cakuɗeɗiya ne gafarin nan ga bakin nan duk sai kai bayani ya aka yi wannan gashin ya koma baki ya koma fari da baki ne wato kaga dai ana son a tambaye ka kenan akan fadi tashin rayuwanka wannan gangan jikin da yake lokacin kana yaro gangan jikinka gaya nan sumumi haka gaya nan lumi yanzu ga jiki ya koma kaman gagaran dabino fima ablahu taya aka yi ya tsufa ka da gashin ka layalaya ne amma yanzu ga gashi ya zama abin nan sai kai bayanin fima ablahu yadda kai ka tsofar da shi da ai kai Allah yake a tsaye ne amma yanzu ka dan duka sai kai bayanin yanda aka yi Allah ya baka idan ka lafiya launi tartar kake gani in abu na can zaka gani shi ya akai yan sai kai ta dubar fari sai kai ta haka sai kai ta haka ga sai kai bayanin yanda aka yi tsufa an baka hakoran ka lafiyayyu sai kai bayanin yanda aka yi wancan an cire wancan an yi ciko wancan an yi kaza duk sai kai bayanin yanda suka tsufa wato in kun gane tambayan tambaya ce yadda ka gudanar da rayuwar har wa'annan abubuwan da Allah ya baka duk cikan su sabbi Allah ya baka koko kun taba ganin jaririn da yazo da na kakan shi da ta rasu a ce wannan yaron zo bayan shi na kakan shi ne da ta rasu Allahu akbar kaga ba ratar su gayen shi ne aka musanye mishi sabo Allah ya bashi fil ba na kakan shi aka bashi ba na baban shi bane nashi ne Allah ya bashi daban to yanzu gashi ya tsufa ya akai yadda ka gudanar da rayuwar har ya tsufan sai kai bayani to kaga idan mutum na tunanin wannan dole ya kare yin tattali ya kare yin kintsi domin fuskantan abin da zai zo bayan mutuwa don ko dai mutuwa ta zo ta dauke ka in ba ta zo ba to ba ma ka fata na san a ce rayuwanka ta tsau haka kai tashin alkiyama to kiyaman ma ta kusa ita karan kanta kiyama faqad jaa ashraqaha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahu alamomin ta duk sun riga sun bayyana manyan alamomin ne yanzu muke jira kuma annabi ya ce idan ɗaya daga cikin su ya riga ya fara faruwa nan da nan ne kaman kiftawa da bismillah zaka ga sauran duk gabaki ɗaya sun bayyana nan da nan ana ce maka abin nan dabba ita ce farko za ta fara fitowa nake tsammani a cikin wanda ya zo a cikin abin nan ko tsoro ishe musu min magharibiha akwai hadisi ma da ya zo akan wannan to wannan na fitowa bayan dan kankan lokaci wancan zai bayyana su annabi Isa su bayyana dajjal su wane ne su nan da nan za su bayyana a ci a karkari ta gabaki da to koda baka kai tashin alkiyama ba ai mutuwa na nan duk wanda na nuna a nan gurin kila cikin wata ɗaya nan an mishi mutuwa ɗaya biyu uku ko ba a yi a gidanku kai tsaye ba an yi a unguwanku to haka dai rayuwar take da haka mai tattali na imani mai tattali na tsoron Allah mai tattali na nisantan miyagun ɗabi'u da miyagun ayyuka mai tattali na nisantan shirka da duk wata muguwar aƙida aqidan nan na shi'anci ne, aqidan nan na dariƙanci ne, aqidan nan na boko haram ne, aqidan nan na masu garkuwa da mutane ne, aqidan nan duk wata mummunar aqida wacce take Allah da manzo bai saukar da hujja akan ta ba, mu kokari mu nisance ta, sai mu hada da istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. In ka hada da wannan kyawun ayyukan da muka yi bayani a ciki, sai ka da istighfari, salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma kai kokari ka cusa ma kanka kaunan Allah ta hanyar waɗannan abubuwan da muka yi abin nan. Ko da ta zo sai ka tafi salin alim, in aka zo yin jarabawa ka riga ka san tambayoyin, ka san amsoshin, ka riga ka yi tattali, da ka yanzu kana jira ne a ce rubuta amsa, kawai za ka rubuta ka tashi. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da digadigan mu akan gaskiya. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu akan gaskiya. Allah ka karfafi imanin mu, Allah ka kyautata imanin mu, Allah ka tabbatar da mu akan aqida ta tauhidi, Allah ka tabbatar da mu akan aqida ta sunna, Allah ka raba mu da shirka da bid'a, Allah ka raba mu da sabo da zunubi. Allah madaukakin sarki ka gafarta kurakuran mu, ka yafe laifofukan mu, ka daukaka darajar mu duniya da lahira. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim, fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. Amin ma la.